بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أمنا جد الغدية على الله سبحانه وتعالى بقوة بقومي ونسي إيقا سادة دسا يكادر يرم أزوى وانا لوكشي مبامي إيقا واتوحالات وانا كاراتو لأكي غباتر وعديدي وانا لوكشي وانا لانا تلا ربا shabi ga watan Ramadan hijrar Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1446 wanda ya daidai da 12 ga watan uku miladiya 2025 idan yan uwa ba su manta ba jiya mun tsaya karshen aya ta 39 wato fadin ubangiji kuma a taito mai riban liyarbuwa fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah wa ma ataitum min zakatin yuriduna wajha Allah falakumul mudhifun aya 39 kuma yau zamu tashi kan aya ta 40 insha Allah muna roƙon agajin ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin abinda zamu karanta da abinda zamu yi bayanin sa ubangiji yace bismillahir rahmanir rahim Allahu alladhi khalaqa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون
Ubangiji yace Allahu alladhi khalaqakum Ubangiji shine ya halice ku shi ya halice ku sun marzaqakum sannan ya arzuta ku abinda za ku rayu da shi tun daga cikin ma'aifar mahaifiya mutum arzikin Allah yake ci har a haife shi wato ya zama yana shan nono arzikin Allah yake ci sannan kuma har ya zo ana bashi abincin da zai ci wato ba ta hanyar tsotsan nono ba arzikin Allah yake ci har kuma yazo zai je ya nemo ya zo ya ci wannan duk a cikin arzikin Allah yake Allah ya ce su mayumitukum sannan kuma ubangiji shine yake kashe ku bayan ajalin da yanka muku ya kare su mayuhiku sannan sai ya raya ku kuma bayan ya kashe ku saboda tashin alkiyama Allah ya ce hal min shurakaikum may yaf'alu min zalikum min shay yanzu kuma ka da kafirai suke bautawa shin akwai wani mai aikata irin wannan ya zama a cikin wato halitta ko arzuta halittar ko kashe halittar ko raya halittar bayan kashewa yayi wani abu ma'ana wato la babu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun ubangiji ya tsarkaka ya girmama bisa abin da kafirai suke shirka da shi wato ubangiji shi yake halittar wannan wannan kuma shi kadai yake banta da wannan wani babu wani abokin tarayya wanda zai iya halittar ɗaya daga cikin wannan mutum zai iya daukan abu ya baka cewa ne abu ya ci ya bani abinci ya ciyar da ni to amma shi kuma ya bashi abin da ya ciyar da kai din to kaga Allah ne ya bashi kuma har yanzu Allah ne ya sa ya zai dauka ya baka kai din yano ne mutanen da zaka je neman abu a gurin su wato ka rasa to amma in Allah ya yanka rabanka shikenan kuma wato sai ka je sai ka samu kuma inda ma a wajen kaddarawa Allah ya yanka rabanka a cikin dukiyar mutum ka kame kanka ka hakura baka roƙa ba da kansa Allah zai kimsa masa ya dauka ya baka kuma wallahi zai baka saboda ka duk abin da ubangiji ya yanka wa bawa na daga arziki sai ya same shi saboda haka zafin nema bai ya kawo wa samu ko ka wahala wajen nema ko ka wahala wajen nema ko ka saka wato kana'a da yadda da ubangiji wajen abin da zaka samu ko ka saka kwadaye da zalla duk wannan bai ya sa mutum ya wuce abin da Allah ya yanka masa abin nan ne da aka yanka maka wato a kansa zaka tadawuli Allah yakan yanka wa mutum arzikin sa tun yana cikin mahaifiyarsa a lokacin da ya wato aka busa masa ransa amma yanayin saukar arzikin kuma ubangiji yanayin sa ne gurgurdan maslaha ba lokaci guda za a yi bosha kurin a biya mutum duk abin da zai ci a rayuwarsa ba a'a Allah yana saukar masa ne bi kadaril haja kaga wanda yake cikin mahaifiyarsa a lokacin yana dan wata uku dan wata hudu abinda zai bukata bai kai abinda wanda aka haife shi sabuwar haihuwa zai bukata ba wanda aka haife sabuwar haihuwa abinda zai bukata na rayuwa bai kai wanda aka yaye shi ba, haka kuma wanda aka yaye shi shi ma abinda zai ci bai kai yaro dan shekara 7 ba. Haka ne shi yasa arziki, in Allah ya sa, in Ubangiji ya sa malaika rubuta maka yawan arzikin naka, to kuma sai ya rika saukar maka shi gwargwadon bukata, gwargwadon maslaha. Haka Allah madaukaki sai kike, kuma wallahi mutum ba zai mutu ba sai ya cinye arzikin sa kaf, sai ya cinye arzikin sa, duk abin da aka yanka mutum nan wallahi mutum sai ya same shi. Saboda haka Allah shi yake arzuta mutum, kamar da shi yake halitta, shi yake kashe mutum bayan ajalinsa, sannan kuma shi zai raya mutum wato bayan kace saboda hisabi a ran tashin alkiyama. Na'am.
Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabtayhi an-nasu liyuziqahum qala alladhi 'amilu la'allahum yarji'un.
Ubangiji yace zahara al-fasadu fil barri wal bahri, zahara al-fasadu, barna da saban Allah ya yawaita fil barri, wato a tudu, shine wato a tudu, wato tudu shine wato wani sauran yankin ƙasa wanda ruwa bai mamaye ba. Ubangiji ya ce wal bahari, barna ita ma dai ta yaru wato a cikin kogi, ma'ana saban Allah ya yi yawa a kan tudu, saban Allah ya yi yawa a cikin kogi, saban Allah da yawa a kan tudu shi ya jawo sai wato ya zama wato ƙasa ta kasa ba da abin da ya kamata ta bayar na daga amfanin gona. An yi noma a ce wannan gonar da mu kaɗai iya gidanmu iya ƴar wannan gonar muke nomawa ta ishe mu abincinmu na shekara, amma yanzu za mu noma ukunta amma kuma da ƙyar za mu ƙarasa da awo. To me ya jawo, me yasa albarkar ƙasar aka ɗauke ta, inda za ka yi noma ka samu buhu 10 yanzu sai ka yi wahala ka zuba taki ka yi noma 3 a samu ruwan sama, amma ka ga da ƙyar kake haɗa buhu 5 ko 6 a gona, me ya jawo? Saboda yaduwar barna. Shi saban Allah shu'umin abu ne, in dai saban Allah ya yawa to sai ya shafi komai na rayuwar dan adam, sai ya shafi komai. Sai Allah ya ce zaharal fasadu fil barri, saban Allah ya bazu, shi yasa sai aka samu wato koma baya wato akan tudu, wal bahari aka samu koma baya a kogi, sai kaga kogi ruwan sa ya kafe. Me ya jawo kafewa? Saban Allah. Sai kaga kogi an rasa kifi a ciki, me ya jawo kifi ya baya? Kaji masunta sun ce bana shekara bana ba kifi, me ya kawo aka rasa kifi? Saban Allah. Allah ya ce menene dalili? Bima kasabat aidin nasi, saboda abinda hannayen mutane ya ja, abinda hannayen mutane ya aikata, abinda ya tsorora minal ma'asi na daga sabawa Allah. Allah ya ce mun musu haka ne, mun rike albarkar tudu, an yi noman ba samu abin da ake so ba, mun rike albarkar kogin, saboda mi? Liyuziqahum ba'dallazi aminu, ba'dallazi aminu, dan mu dantsana wa mutane sakamakon abin da suke aikatawa, dan su mi? Su koma zuwa ga Allah. A rasa ruwa, an yi shuka ana ta jiran ruwan sama ba samu ruwan sama, mutane su kama istighfari, su koma suna istisqa'i, suna roƙon ruwa, suna roƙon Allah, suna sadaka, suna wato barin ayyuka na saban Allah. An rasa kogi ruwa ya yi baya, babu ruwan da za a shayar da dabbobi ko a yi bayan lambu a noman rani, ko kuma babu kifi a cikin lambun, mutane su koma su kankanta kai su tubo Allah, dan Allah madaukakin sarki ya sake ni'imarsa. Ubangiji ya ce wato mun musu haka ne, liyuziqa ba'dallazi amilu, domin mutane su dandani sakamakon abin da suka aikata ne daga sabo, wanda shine musabbabin dauke albarkar kogin da dauke albarkar tudun. Allah ce la'allahum yarji'un, ko mutane sa dawo a hankalinsu, su dawo taitayinsu, su tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan aya tana ƙara jan hankalinmu mu fahimci, ko da mutum kasuwanci yake yi, sai ya zama a kasuwancinsa baya samun wato cigaba, gashi zai sayo kayan nan, gashi za a sayar, gashi ba wani asara da ake, amma kullun jarin kokari rikicewa yake, to ya kama istighfari, ya kama tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Laifi ne yake jawowa koma baya a cikin dukkan al'amarin mutum, komai mutum yake ya gaina ci baya, abin nan kuma ya kamata ya ci gaba, sai ya gaina ci baya, to istighfari zai kama kai, ko da ma asarar ce take samu a kasuwancin nasa yau, ya aimar gobara gobe, barayi su tare su riba jibi, ya sayo kayan mota ta hatsari da kayan a samu lalacewa, to ya kama istighfari, kar ya ce zai dora a wani ya ce wani ne ya sa masa hannu, babu wani wanda ya sa masa hannu, shi ya sa wa kansa hannu da kansa. Kada ya ce ya canfa kansa, to ya canfa kansa akan sabon Allah, amma kada ya canfa kansa akan wa yana da dariyar hannu, a'a ya canfa kansa akan sabon Allah. Sabon Allah shi yake jawowa tattalin arzikin mutane ya lalace. Kaga mutane suna cewa da garin nan trailoli, roka roka, bansuwai bansuwai, mota kaza 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 kaza, amma yanzu babu. To sai mutanen garin su koma su tuba zuwa ga Allah, me yasa arzikin ya bar garin? Masu neman arzikin kuma sun karu, me yasa arzikin ya kaura? To sabon Allah shi yake, mutane su gyara imaninsu, su gyara tsakaninsu da Ubangijinsu, alaƙarsu da Allah su gyara ta, su gyara alaƙarsu da bayin Allah, wallahi su gani cikin ƙanƙanin lokaci duk abin da ba sa tsammani za su ga ya dawo. Shi yasa Allah yake cewa mun yi musu haka ne, liyuziqahum ba'dhal ladhi amilu, dan mu ɗanɗana musu sakamakon abin da suke aikatawa, la'allahum yarji'un, ko za su tuba su dawo zuwa ga hanyar ƙware. Qul siru fil ardi,
qul siru fil ardi kayfa kana aqibatu alladhina min qablu kana aktharuhum mushrikin.
Malamai suka ce ƙasa ta fara canzawa tun daga lokacin da Qabila ya kashe Habila, ɗayan annabi Adam alayhi salam. Tun lokacin barna ta fara aukuwa bayan ƙasa, Ubangiji ya ce zaharal fasadu fil barri wal bahr, an fara yaɗa barna akan tudu, an fara yaɗa barna a cikin teku. Malaman tarihi suka ce wato da ƙasa wato a dausayi take, duk inda ka ƙasa a dausayi take, amma tun ran da Qabila ya zubar da jinin Habila, kisan kai na farko, ta'addanci na farko a bayan ƙasa, daga ran nan wato ƙasa ta tsinci kanta za ta iya bushewa in ba mamakon ruwan sama bane ya sauka. Malaman tarihi suka ce da duk dan itacen da dan Adam zai cira zai ji shi mai zaki ne, amma ranar da aka yi wannan kisan kan, wani da itacen ya rikice ya tsami, wani ya bauri, wani ya daci, suka ce ruwan kogi da dukkansa daɗi yake da shi kamar ruwan rijiya, amma daga ran da aka zubar da jinin nan na farko, wani ruwan kogin kuma sai koma ruwan gishiri, wani ya koma ruwan kanwa. Haka na hatta dabbobi da sun zazzauna lafiya tun daga wannan ta'addancin farkon, sai ya zama dabbobi ma waɗansu suna tumbe, wasu suna kisan kai, wasu suna ta'adi. To Ubangiji ya ce yakan ɗanɗana wa mutane uquba saboda su gane sun yi laifi, su tuba zuwa ga Allah. Allah ya ce qul siru fil ardi, ku kafirai ku yi tafiya man cikin duniya, ku tafi cikin ƙasa, fanzuru, ku je ku duba man kaifa kana aqibatul ladina min qablikum, yaya ƙarshen mutanen da suka zo kafin ku ya kasance. Kana aktharuhum mushrikin, yawa yawan su mushrikai ne, me suka aikata? Sun kafirce wa Allah, Allah kuma ya halakar da su bayan ya aiko musu mai wato manzanni. Ku mutanen Makka kuma abuta fatauci ne da tafiye-tafiye. Allah ya ce to a lokacin tafiye-tafiyenku, fanduru, ku je ku duba mana kaifa kana aqibatul ladina min qablikum, yaya ƙarshen wanda suka zo kafin ku? Kuna gani alƙariyar hanyar ku ta zuwa Sham, yaya Allah ya da alƙariyar san mudawa? Hanyar ku ta zuwa Yemen, yaya Allah ya aikata da alƙariyar adawa? Ga mutanen annabi Lut, ga mutanen annabi Shu'aib, duk Allah madaukakin sarki ya halakar da su, duk alƙariyun sun koma kufayi, manya-manyan alƙariyu ne, amma sun koma kufayi, babu komai a ciki, saboda abin da suka aikata na shirka da Allah da saba umarnin manzanninsu da aka aiko musu, Allah ya halakar da su. Ubangiji ya ce fa'in waje haka,
fa'in waje haka lingini da kayyimi min gabli ayyata yawmun la maradda lahu min allahi yawmun yasaddaqu.
Allah ya ce fa'in waje haka lidinil qayyim, ya Muhammadu ka tsaye da fuskarka zuwa ga addini wanda yake tabbatacce shine addinin musulunci. Min qabli an yati yawmun, tun wata rana bata zo ba, la maradda lahu min allah, ranar da kafiri zai yi guri a dawo da shi duniya, zai gyara aikinsa, amma ba zai samu wannan damar ba. Ai mumini ma in yace a dawo da shi, ba a dawo da shi balle kafiri. An ce idan mumini Allah ya karɓi ransa, aka binne shi, masu jana'izar sa suna tafiya, mala'ikun rahama za su tare shi a cikin kabarin sa ya zauna, za su yi masa tambayoyi game da mahallicin sa, game da annabin da aka aiko masa, game da littafin da aka aiko masa, wato game da addinin musulunci. Idan ya bada amsa, za su bude su nuna masa gidansa na wuta, su bude masa window daga cikin kabarin sa, ya ga gidansa na wuta, su ce Allah ya maka gamda katar, ka bi Allah, shi yasa wannan da baka bi Allah ba shine gidanka na farko, amma yanzu Allah ya canza maka kallon. Sai su bude masa wani katon window zuwa gidansa na aljanna, sai ya kalli ni'ima da dadi da Ubangiji ya tana da masa gidan aljanna. A lokacin zai ce a bashi dama ya dawo duniya ya albishi wa ƴan uwansa, yace shi fa tafiya ta yi kyau, ga sakamakon da Ubangijinsa yayi masa muwafaka ya dace da shi. To amma za su ce masa a'a, kai hakuri nam naumatul arus, kwanta kai bacci irin baccin ango da amarya, saboda haka za su lallashe shi. Yace shi sai ya dawo duniya ya ga ƴan uwansa, shi fa ga abin da ya samu na daga ni'ima. Za su ce masa a'a, kai hakuri. To balle kafiri, kafiri yace Ubangiji yace wato faqim waje haka lidin qayyim, ka tsaye da fuskar ka zuwa ga addini, shine addini tabbatacce addinin musulunci, ma'ala ka tsaya kyam akan harkar addini. Min qabli an yati yawm, tun rana bata zo ba, ranar da la maraddal hu min Allah, ba a komawa duniya in an je ta ci ran tashin alkiyama. Duk wanda yaje alkiyama to yaje kenan, babu waiwai. Kuma ta alkiyama tafiya ta ana farawa ne tun daga zuwa kabari. Kabari kamar wata tasha ne da ake jiran motar da za ta kai ka lahira. Lahira ne, amma wani zango ne daga cikin zangon lahira, wanda kowa sai ya je ya rayu a nan, ita ce ake cewa hayatul barzakiya, rayuwa ta barzaku, sai an je an dana ta tukun kafin nan, kuma sai a wuce lahira inda za a yi rayuwar har abada. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato shi kabari, alqabaru manzilun min manazilil akhirah, kabari wani masauki ne daga cikin masaukan lahira. Yace duk wanda ya taurar da kabarinsa dausayi ne daga cikin dausayin aljanna. To abin da yake gaban kuma wato yafi abin da ya tarar da kyau. Haka kuma wanda kabarinsa ya zama kwari ne daga cikin kwarin gidan wuta, to abin da yake gaban kuma ya humu ne. Yace shine farkon masauki, duk abin da ka samu a gurin to na gaba kuma ya fi shi. Kenan fa in khairan fa khairan, in sharan fa sharan, Allah ya kiyaye. Saboda haka in an je kabari daga nan kuma za a tashi kuma a tafi lahira. To amma kuma rayuwar kabari Allah ta'ala ya san iya zaman da za a yi a wannan rana, dan babu wanda ya san da alkiyama za ta tsaya sai Allah, sai dai alamominta, wanda alamominta kuma yanzu da yawa muna cikin su. Kuma shi alkiyamar mutum a daidaikun sa, aran da duk mala'ikan mutuwa zo zare ranka, alkiyamar ka ta tsaya. Yawa, alkiyamar ka ta tsaya. Shi yasa duk abin da zaka yi ya zama isti'dadin ka kafin gaborka da mala'ikan mutuwa. Amma ranar da aka hadu shikenan, wannan ranar ma la maraddal hu min Allah, ba za a janye ba, dan babu wanda zai hada ido da mala'iku kuma ranar ya kwana a duniya, babu. Ubangiji yace yawma idhin yasadduna, a wannan rana kam rana ce wato da ake rarraba mutane, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, ashabul yamini ashabul shimali. Ranar da za a rarraba mutane a wawware su, wannan rana ko da kafiri ya yi burin a dawo da shi duniya zai gyara aikinsa, ranar nan ba a amsa masa kiransa. Ubangiji yake cewa man kafara fa alayhi kufru,
na'am, man amila salihan fali anfusihim yamhadu
liyajziyallazina
alladhina amanu wa amilu salihati min fadli,
na'am,
innahu la yuhibbul kafirin.
Allah ya ce kafirai da suke kafirci kar su yi tsammani suna cutar wani, suna cutar wani wato akan wannan kafircin nasu. Allah ya ce man kafara, duk wanda ya kafirce da wa Allah, fa alaihi kufruhu, sakamakon kafircin sa akan sa yake. Ai kyakkyawan aikin ma in yayi sakamakon sa akan sa ne, ba wa Allah ba, balle kafirci kuma. Saboda haka wanda duk ya kafirce sakamakon kafircin sa kansa ne, mana wabala kufrihi wato wa huwa nan alaihi, sakamakon da za a bashi dalilin kafircin sa yana kansa. Shine kuma gidan wuta, Ubangiji yace wa man amila salihan, wanda ya aikata kyakkyawan aiki, wato duk wanda suka yi aiki mai kyau, fali anfusihim mahmadu, wato aljannar da za a ba su ga kawukansu ne, mana yamhaduna akansu suka yi wa shimfidi. Sai Allah ya ce dan almahadu shimfidi ne, wayanda suka yi kyakkyawan aiki sai Allah ya ce fali anfusihim yamhadun, akansu suka yi shimfidi, wato su ne za su ji daɗin wannan shimfidi wato a gidan aljanna. Allah ya ce mun yi musu haka ne liyajziyal ladina amanu wa amilu salihati min fadli, domin Allah ya sakanta ma waɗanda suka yi aiki mai kyau, wato da kyakkyawan aiki shine gidan aljanna, min fadlihi daga falalansa. Innahu la yuhibbul kafirin, ubangiji baya son mutane kafirai, ma'ana wato zai musu azaba. Na'am.
Wani ayati ayyursila riyaha mubashiratin wa yuziqakum min rahmatihi wa litajri al-fulku bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun.
Allah ya ce min ayati, yana daga cikin ayoyin Ubangiji wanda ya kamata ya ƙara wa musulmi ya ƙini da riƙo da addini, sannan kuma ya shirye da kafiri. Allah ya ce an yusila riyaha, Ubangiji shine mai aiko muku iskoki. Ar-riya jam'u rihin ne, Allah shi yake aiko iskoki. Mubashirati masu yin albishir, ma'ana litabshirakum bil matari, dan su yi muku albishir na ruwan sama. Hajili zai haɗu, Ubangiji zai aiko iska ya rika juye gizagizai, sai ka ga wato manya-manyan hajili, sai ka ji mutane suna cewa to akwai dai alama, ga dai manyan gajimare, Allah dai ka bamu. Allah ya ce Ubangiji shi yake aikowa wato iskoki masu kawowa gizagizai, wanda yake haifar da hadiri a ruwan sama, domin albishir. Waliziqakum min rahmatihi, domin Allah ya ɗanɗana muku jin kansa, shine ma'ana ya ba ku ruwan sama. Wal kasbi, ya ba ku wato kaka'a. Walitajriyal fulka, Allah kuma har yanzu shi yake aiko iska wanda yake taimakawa jirgin ruwa yake tafiya akan kogi. Wato tajriyal fulka, yana kora asufun babban jirgin ruwa bi amrihi, da umarnin Allah. Jirgin ruwa sai kaga ka dauko allura ka jefa a kogi sai ta nitse, amma sai a zo a samu jirgin ruwa a labta masa kaya wanda za a yi watanni ana lodi, amma kaga jirgin nan bai nitse ba da izinin Allah. Domin haka Allah ya tsara wato abinda za ku shiga ku dauki kaya ku yi tafiye-tafiyen ku a ruwa. Allah sai ya yarda cewa kwa iya daukan babban abu mai nauyi kusa shi a ruwan bai nitse ba, amma dan kankanin abu kuma an kasake shi a ruwan sai ya nitse. Wannan haka Allah ya tsara ruwa ya tafi a cikin wato jirage ruwa su fa a cikin kogi. To wannan iskar tana taimakawa jirgin wato wajen saurin tafiya. Allah ya ce walitajriyal fulka bi amrihi, dan kuma wato jiragen ruwa su yi tafiya su gudana cikin kogi da umarnin Allah. Walitabtagu min fadlihi, domin ku yi tafiya a jiragen ruwan nan ku je ku nemi arziki ta hanyar kasuwanci a cikin kogi. Mutanen da suke zuwa Lagos, musamman ma waɗanda suke bige-bigensu a Tinkan Island, suna ba da labari cewa za ka ga wato wani jirgi ya zo an tsaye a cikin ruwa, wato ɗan tsakaninsa da inda ruwa yake kwata-kwata ba nisa, kamar ruwan zai shiga ciki. In aka fara sa masa crane, ana sauke kaya, ana lodi, ana saukewa, ana lodi, ana saukewa. Idan aka kwana aka wuni, in ka zo sai ka ce wani katon dutse ne a gurin, ba jirgin ruwan ba ne, saboda irin kayan da ya dauka. Za a yi wata uku wani jirgin ana masa lodi, ta yi da za a yi kusan wata uku kuma ana sauke masa kayan idan ya kawo. To kaga wannan duk forewar Ubangiji ne. Ubangiji ne ya forewa ɗan adam, domin ɗan adam ya ji daɗin rayuwa ta yadda zai tafiye-tafiyensa na sada zumunci, tafiye-tafiyensa na kasuwanci, tafiye-tafiye na yaɗa addini, dudai don ya yarda da Allah ya nutsu a zuciyarsa ba mai yin wannan abin sai Allah shi kadai ya bauta masa shi kadai. To amma kuma duk da haka sai ga ɗan adam ya kasa hangen wannan, sai ya hangi basirar bature da Allah ya halicce shi kuma ya bashi ilimin, ya kera abin, amma bai hangi Ubangijin da ya baturan da basirar baturan ba. Saboda haka za ka ga zai kambama turawa akan cigaban da suka samu, amma kuma sai ka ganshi kuma akan harkar addini kuma ba gidaje ne, bai fahimci addini ba, bai fahimci girman kudura da ikon Ubangiji akan wato al'amuran yau da kullum ba. Ya kwammace ya nemi daidaitawa da kasashen duniya, kasashen kafirai, da ya kama Allah wato ya dora al'umma akan tafarkin addini. Ubangiji ya ce Allah ya muku haka ne, wale tabtago min fadli, domin ku yi tafiye-tafiye a cikin duniya, ku nemi arziki a tudu da kogi, wala allakum tashkurun, ko kuwa yi wa Allah godiya akan wannan ni'ima, wato ku kadaita shi. Wala kadar sanna
min kablika rusula ila qaumihim fajauhum bil bayyinati fanjakamna min allazina ajranu wa kana haqqan alaina rasulul mu'minin.
Eh, mai to wala kadar sanna naji.
Wala kadar sanna min kablika rusula ila qaumihim fajauhum bil bayyinati fanjakamna min allazina ajranu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin.
Ubangiji yace wala kadar sanna min kablika rusula, wala kadar sanna min kablika rusula, Ubangiji ya aiko kafinka rusulan manzanni. Allah ya aiko manzanni, wannan manzan ya zo ya yi wa'azi, mutane da yawa sun musulunta, ya tafi an halakar da kafiran da ba su musulunta ba. Wannan ya zo ya yi wa'azi, mutane yan kadan sun karba addini, Allah ya tsere da su, an halakar da wanda ba su karba addini. Wannan manzan ma ya zo, mutum da ya ne imani da shi, to Allah ya aiko manzanni da yawa. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada, Ubangiji ya aiko manzanni 313, duk da Alkur'ani ya ambaci guda 25 ne kasal, amma adadin manzanni da Allah ya aiko 313, dukkan wayannan manzannin annabawa ne, amma akwai annabawan da an ba su annabta kuma amma ba a aiko su gurin kowa ba. To ko da gun matarka aka aiko ka, kai manzo ne, ko gurin mutum da aka aiko kai manzo ne. To adadin annabawa suka ce sun kai adadin mutum 124, a cikinsu 313 manzanni ne, a cikin 313 nan Alkur'ani ya ambaci 25, a cikin 25 din nan akwai guda 5 ulul azmi wanda Ubangiji ya ware su, manya ne wato daga cikin manzannin. A cikin biyar din kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu shine shugaban su sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka Allah yake cewa wala kadar arsalna min qablika rusulan, haqiqa mun aiko kafinka ya Muhammadu manzanni ila qaumihim, mun aiko su zuwa gurin al'ummar su, faja'uhum bil bayyinati, san zai kema al'ummar nan nasu da wato hujjoji bayyananu a fili game da gaskiyar abinda aka aiko su da shi, amma su kariyata su. Allah ya ce farta kamna min allazina ajramu, sai muka dandana azaba ga waɗanda suka yi wato ƙaryata manzannin, wato suka yi mujirmanci, muka halakar da su saboda ƙaryata manzannin su. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, Allah ya ce mun rubuta wa kanmu, mun rubuta, Allah ya wajabta wa kansa, tabbatacce ne Allah ya yi alƙawari zai taimaki manzanni, zai taimaki mu'minai. Allah ya ce wa kana haqqan alaina, wannan tabbatacce ne Allah ya yi alƙawari nasrul mu'minin, wato zai taimaka mu'minai akan kafirai, wato wajen halakar da kafiran da kuma tseratar da wato mu'mina. Allahu
Allahu alladhi yursilu riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis samai kayfa yasha wa yaj'aluhu kisafan fatara alwadqa yakhruju min khilali fa idha asaba bihi man yasha'u min ibadihi idha hum yastabshirun.
فإن
كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين.
Ubangiji yace Allahu, Ubangijin da ya kamata ku kadaita shi, wato ku kauce ku tsarkake shi daga jingina masa abin da bai dace da shi ba, Ubangijin da ya kamata ku aminta wato da riko da igiyarsa, ku bauta masa shi shi kadai, kuma ku tsarkake bauta gare shi, wato shine alladhi yursilu riyaha, wanda yake aiko iskoki, fatusiru sahaban, iskan nan sai ta motsa girgije, sai ta motsa girgije ta koro wannan girgijen yaje can ya hadi da wancan ta koro su su dawo nan ya hadi da wannan sai kaga da ranar gajimaren ne suke ta yawo a sama kafin ai haka sun fara haduwa sun fara zama wato girgije Allah ya ce wato fatisir sahaban shine tasiju sai ta rika motsa girgijen kaga yana juyawa yana juyawa yana haduwa yana juyawa fa yafsutuhu fi sama sai kaga ubangiji ya shimfida girgijen nan a cikin wato sararin samaniya kai fesha inda Allah ya ga dama sai kaga kila gonakin arewa da gari ne suka fi bukatar ruwa amma Allah sai ya shimfida girgijen a gonakin kudu da gari sai kaga kila gonakin na kudu da gari ne suka fi bukatar ruwa amma Allah sai ya shimfida girgijen a arewa da gari kaji mutum yana cewa mu ma dai Allah ya bamu in kuma Allah ya ga dama sai hadirin sai ya goshin biri sai ya toshe duk sasanin sama ta gaba sai ya rufo sai ya yamma Allah yake cewa fa yusutuhu fis sama'i kayfisha Allah sai ya shimfida girgijan a cikin sararin samaniya yadda ya ga dama min kilatin auka saratin ko ayi shi girgijan dewa ko ayi shi kadan amma kadan din sai ga yazo ya yanke wani ruwa a ta mamakin sa a ce hadirin dai dan kadan ne ka duba amma yadda aka yanke ruwa a wannan wuri to haka Allah yake iko sai yake jan hankalin mu mu rika izina da irin wannan ikon Allah na hadiri Allah ya ce fa asaba bihi man yasha'u min ibadihi idan hadirin ya haro na'am fataral baraka kai ko tawajjalu na'am fa yusutu rizqa fa yusutuhu fis sama'i kayfisha sai shimfida hadirin a sama kamar yadda ya ga dama wayaj'aluhu kisafan sai Allah ya sanya hadirin sai ya zama wato kasko kasko sai a sashi kasko kasko kisafan wato ribi ribi mun gane ko wato shine wato qat'an mutafarriqatan sai kaga hadirin a lokacin da yake haduwa kafin ya fara ruwa ai haka yake wani akan wani wani yayi duhu wani farfari wani furfurtuk wani yayi kamar toka wani ya kamar wani ma ka ganshi wani bulu bulu wani kuma ka ganshi ya sirki da jaja jaja sai a sanya shi wato kisafan kasko kasko shine qit'an mutafarriqa wato yanki 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 wani akan wani wani yana kasan wani wani yana gaban wani haka za a saka kuma wato dukka ga yana motsawa to Allah ya ce fatarar walika sai ka fara ganin wato walqiya wato tana fita wato ya karji min kilalihi dan alwarqa wadan suka ce ruwan sama ne wadan kuma suka ce cida ka fara jin motsin cida da walqiya sai kuma ga ruwan sama ya fara duguwa fara duguwa nan da zaka mutum ya dau magirbi da tebur ya gyara lambatu mai abin tarar ruwa ya daga jiransa mai kowa dai yayi kokari ya gyara wanda yasa ruwa yana masa adi ayi kokari aje a toshe inda ruwa yake shigowa ya ta'adi sai a gyara saboda me saboda ga alamomi nan Allah ya ce fataral walika wato ya karji min kilali sai kaga ruwan saman yana tsatsowa daga cikin wannan hadirin Allah ya ce fa idza asaba bihi man yasha min ibadi in Allah ya bawa wanda yake so su samu daga cikin bayansa izahum yastabshirun sai ga mutane ku suna farin ciki ga mutane yana gaisuwa alarama alhamdulillah Allah ya shahada mu Allah kowa sai ya kama farin ciki amma in Allah ya rike ruwan kuma kowa hankalinsa a tashe amma in Allah ya saki ruwan sai ai farin ciki to ubangiji yake to tunda ubangiji yanzu ya faranta muku rai me yasa kuma ba za ku ji tsoransa ko kuma ku bauta masa yadda ya dace ku bauta masa ba duk magana akan kare ta Allah da bauta ne duk magana akan gujewa Allah gujewa hada Allah da abokin tarayya guje ma shirka duk wannan jan hankalin da Allah yake mana akan wannan ne in ya ambaci ni'imarsa sai ya ce ya kamata dan adam ya mai da hankali ya gane girman ikon Allah ya gane shi etal ya cancanta abauta masa wato a tsarkake shi daga dukkan abin da yake na kasu abin da bai dace da ubangiji ba ubangiji yace wato wa in kanu min qabli kafin lokacin da za a yi ruwan saman nan ba ana cikin bukatar ruwan ba ana cikin bukatar ruwan kafin lokacin da za a yi ruwan nan Allah ya ce wa in kanu min qabli an yunzala alaihim min qabli kafin Allah ya saukar musu wannan ruwan to la mublisina suna ɗebe kauna kullun sai a ce ka saman nan shau saman nan shau mun ji labarin wuri kaza an musu ruwa mun ji labarin wuri kaza an musu ruwa mu Allah dai ba mu mun an fito ya dai saman namu sai saman nan kan yau shau kaga mublisi mutane kamar suna ɗebe kaura kamar ba za a samu ruwan ba Allah ya ce to amma mun kawo ruwa sai ga wani tsoron kuma ya gushe a zuciyar mutane jalla jalaluhu Allah madaukakin sarki yake cewa wato fanzur
فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموت وهو على كل شيء قدير.
الله yake cewa fanzur ila asari rahmatillahi, to kai bawa, kai dan adam, ka duba gurbin rahmar Ubangiji, ka duba a wace kira'a asari rahmatillahi, ka duba gurbin rahmar Ubangiji, wato yi da ni'imta kasa, dabbobi da mutane, wato da tsirai da ruwan sama. Allah ya ce kaifa yuhil arda ba'da mautiha, yaya Ubangiji yake raya kasa bayan ta mutu, kasar da ta mutu a bushe take karau, duk inda ruwa sama ta ruwa babu karau, in a tsakiyar ruwan sama ne kwadi sun yi koyi, kaga kwan kwadin ya bushe karau a gurin, duk wani abin da yake rayuwa a dalilin wannan ruwan ya mutu. Saboda Allah ya rike rahamar, amma da zarin ya saki rahamar, Allah ya ce to kaje ka duba gurbin rahamar, kaga yaya kuma, kaji kwadi sun kwana suna kuka, sun kwana suna tasbihin Ubangiji, kaji kowane abin da yake bukatar ruwa, tsuntsaye jeje masu bukatar ruwa kaje su ma sun kama suna ta murna. Kaga mutane su ma da safa an fito, mai magirbi, mai sungumi, mai kaza, mai iri, mai kowa, duk an tafi. Allah ya shahid da mu, Allah ya sha, kowa yana cikin farin ciki. Allah ya ce to ka dubi gurbin rahamar Ubangiji, kaifa yuhil arda ba'da mautiha, yaya Allah yake raya kasar bayan ta mutu, inna zalika lamuhyil mauta, to mai yin wannan fa zai raya matattu, ai ba zancen zai iya bane, mai yin wannan tabbas zai raya matattu. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, kuma lalle Ubangiji mai iko ne a bisa dukkan komai, duk abin da Allah ya ga dama zai aikata shi. Allah ya ce wala in arsalna
rihan fara'u musfarran zannu min ba'dihi yaqul,
na'am, Ubangiji yake cewa wato wala in arsalna rihan, idan kuma Ubangiji ya aiko guguwa bushashiyar iska mai cutarwa, aka dinga yin iska, sai kaga guguwa ta hagu ta turnike sama jajajar, ana Allah da ya kiyaye, mai bugun kwano hankalinsa a tashe, mai ɗakin ciyawa hankalinsa a tashe, mai sauran ma hankalinsa a tashe, matafiyi da yake kan hanyar tafiya hankalinsa a tashe, dabbobi su ta kuka, dukkan ji al'umma ta rude, saboda mai Allah ya aiko iska da guguwa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in ya ga guguwa hankalinsa yana tashi, saboda ya san akwai al'umman da aka halakar da su da irin wannan iska. Allah ya bada labari, Allah ya jarabi wannan al'umma din da rashin ruwa, kullum a cikin san ruwa suke, ranar sai aka aiko musu wato hadiri baki kirin ashe bakar iska ne a ciki. Allah yake cewa yayin da suka ga wato wannan hadiri baki kirin din ya taso, sai cewa suke haza arizin mumtiruna, ai ga nan hadiri ya taso wanda zai shahid da mu. Allah yace a ba maganan hadiri bane, bal huwa mastajabtu bihi, ai azaba ce da suke gaggautawa, suke cewa manzannin saukar musu azaba. Allah yace rihun fiha azabun alim, iska ce wanda cikin ta akwai azaba mai radadi. Allah yace tudammir kullu shay'in bi amri rabbiha, iskar in ta zo ta za ta tarwatsa komi, za ta rugurguza komi, ta karya komi da izinin Ubangijinta. To yasa manzon Allah in ya ga guguwa ta taso hankalinsa sai kan tashi, yana addu'a. To yasa aka ce idan mutum ya ga guguwa ta taso addu'a ya kamata yi, amma tabbas duk inda ka guguwa sai ka ji hankalinka ya tashi. Shi yasa Allah ke gaya mana, yace wala in arsalna rihan, idan muka aiko musu iska, fara'uhum musfarran, sai suka ga iskar ta yi fatsi-fatsi jace, babu alamun ruwa a cikinta. Allah ya ce la zallu min ba'dihi, sai su kankan da kai su kaskanta, wato bayan sun guguwar nan ta hado, yakfuruna, wato suna musu ni'imar Allah, ai wannan guguwa ne Allah da ka kiyaye, Allah ka kiyaye. Yakfurun din shine mana yashhaduna ni'matal matari, suna inkari cewa wannan guguwar kan ba hadiri bane, ba hadiri bane, sun san ba hadirin bane. Saboda haka in jarrabawa ta zo haka mutane sai tashi, to me yasa in ni'imar Allah ta zo bayi kuma ba su yi wa Allah godiya, wato su kade ta Allah a wajen bauta ba? Allah yake cewa fa innaka la tusmi'ul mauta,
innaka la tusmi'ul mauti,
na'am,
wa la tusmi'u summad du'a idza wallaw mudbiri.
Ubangiji yace innaka, fa innaka ya kai Muhammadu, lalle kai la tusmi'ul mauta,
ba za ka ji da wanda ya mutu ba, wanda zuciyarsa ta mutu ba zai karbi gaskiya ba, duk wa'azinka ba zai ji ba. Wala tusmi'u summa addu'a, ba za ka ji yadda kurma kira ba. Wala tusmi'u summa addu'a, ba za ka ji yadda kurma kira ba. Iza wallahu mujbir, in ya juya ba yana tafiya, kurma juya ba yana tafiya, kace kiransa ba zai ji ba. To haka kafiri yake, in ya juya baya ga barin imani, duk wa'azin da aka yi masa ba zai amfane shi ba. Allah ya ce wa ma anta bi hadin umiya,
wa anta bi hadin umiya an dalalatin in tusbihu illa man yuminu bi ayatina fa hum muslimun.
Ubangiji ya ce wa ma anta bi hadin umiya an dalalatin, kai ba za ka shirye da umiya ba, idan mutum ya bata ba za ka shirye da shi ba, in jahili ya bata cikin jahilcinsa ba za ka yi shirye da shi ba. In tusmi'u, in ma da wanda za ka jiyar ka jiyar da shi magana ya karba, to illa man yu'minu bi ayatina, sai mu'mini wanda yake imani da ayoyinmu shine alqur'ani. Allah ya ce fa muslimun, sune ma tsarkake wato aya wato tsarkake Allah da bauta. Na'am.
Allahu alladhi khalaqakum min du'in thumma ja'ala min ba'di du'in quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa shayba yakhluqu ma yasha wa huwa al-'alimul qadir.
Ubangiji ya ce Allahu, Ubangijin nan dai har yanzu da yake kiranku da ku bauta masa shi shi kadai, ku aminta da shi, ku gaskata shi, ku yi riko da addinin da ya saukar muku, shine alladhi khalaqakum min da'fin ko du'fin ko da'fin, wata kira'a du'fin wata kira'a da'fin. Allah shine wanda ya halice ku min da'fin, cike rauni, lokacin da aka sabuwar aihuwa ba za a dauki yaro da hannu ba, sai an sa tsumma, sai an sa tsumma, cike rauni yake, ba za a rike shi a goye shi ba, sai an tallafe shi. Saboda mi? Saboda an halice shi cike rauni ne. Allah ya ce, wato wasu malaman suka ce Allah ya halice ku cike rauni, na ma'ana cikin ruwan maniyi wanda yake walakantaccen ruwa, ma'u mahin, wanda ruwa ne bai da kauri bai da karfi. To da wannan aka halice ku, Allah yake cewa wato bayan an halice ka da wannan raunin, sun maja'ala min ba'di da'fin quwwa, sannan a hankali sai Allah madaukakin sarki sai ya sanya maraunin naka karfi, sai ka samu karfi. Ma'ana wancan rauni na farko suka ce mutum yana ruwan maniyi, wannan Allah ya ce sun maja'ala min ba'di da'fin, sannan bayan raunin wato kuruciya sai aka samu karfi, dan karshen raunin na aihuwa shine mutum ya je marhalatul tufula ya kai shekara 14. To yanzu an san karfin kashin jikinsa zai iya gogayya da abu mai karfi. Saboda haka kuma a lokacin ma za a ga yaro duk inda yake ya kai shekara 14 yana nuna cewa gabansa sun yi karfi, duk abin da zai duk wasan da zai, sai ya nuna maka yana da karfi, sai ya nuna maka yana da karfi, aiki da ya fi karfinsa ma zai cinkala, sai dai kai ka ce masa a zo ya fi karfinka, sai dai ka hana shi. Amma in dai ya kai wannan marhalan shekara 14 to ya fara shiga shekarun karfi. Shi yasa malaman tarbiya suka ce Allah ya kasa rayuwar dan adam kashi 7-7 sau uku. Suka ce kashi 7 din farko, wato shi yasa ake so yaro ya zame na kusa da iyaye, saboda wannan shekaru ne da yaro yake tashi da tarbiyyar ta'adi. Tarbiyyar ta'adi tun daga lallafe, ya kama wannan ya ture, ya kama wannan ya ture, ya kama wannan shi dai ya ta'adi. To har ya kai shekara 7 haka ne. Shi yasa manzon Allah ya ce to in ya kai shekara 7 din nan, ku koya masa sallah, a fara masa tarbiyya, wato gabansa su rika miƙewa, ya saba da wato barin wani hidima a lokacin da yake cikin sallah. Kaga mutum ya shiga sallah babu abin da zai aikata, dole sai ya fita a sallah. Kaga kamar wani dan kurkuku ne wanda aka saba saka dan adam a cikinsa. Kai da aka yaro in yana ayyukansa na kiriniya, sanda aka zo sallah dole zai yi hakuri har sai an gama. To in ya kai 7 na biyu kuma, to zai fara tarbiya irin ta kare yawan banza, yawan banza, ina ka tafi kai da wa, ina ka je. In to a wannan lokacin ake so ka kama hannun danka kuma ka hada shi da malami wanda zai karantar da shi addini, ya karantar da shi sana'a, ya samu ilimi na zamani na sana'a, ya kuma samu ilimin addini da zai bauta wa ubangijinsa. To kaga kana masa tanadi daidai da kokolosa tana budewa akan wani rayuwa, kai kokari ka cusa masa rayuwa na gari. Sanda wata shekaru suka zo kwalwar ta sake budewa, za ta shiga wata rayuwa, ka sake tura cusa masa wata rayuwa ta gari. Idan a shekara bakwai din farko baka taba shi ba, za ka yaro ya koyi ta'adi barna barna. Yaro in ya zo ya ta'adi sai ka kamar turo shi aka yi ta'adi, alhali iyansa ba sani ba, amma zai je ta'adi. Wani yaro a ƙauye sun yi noma iyansa, an zo an sa ka hatsi a rumbu, sai aka tare yayi, sai wani uban ya ce wannan yayin a ɗebe shi akai can gefen gona a jiya ƙone. Uban yana jaddada wa shi wannan babban ɗan nasa, kar fa ka ƙone abun nan, ka san shi a nan iska, kar ta ɗebo wuta ta kawo jike lambun nan a kunnen yaron nan. Shi ana hana babban kar a yi ne, amma uban yana tafiya ana cikin girki, sai da wuta war ba ta sani ba, sai susa lambun nan ya ga me zai faru, ya ga me zai faru. Rungu ya ƙone, uwa ta ce na gan shi ku a gindin murhu, ai aka ce shi ya ɗoda wutan. Me yasa? Babu amsa. Shi ya ji ana faɗa kar a bar wuta ta zo gurin binnan, a ɗebe yayin a tura ya can a ja ƙone shi a can, kar iska ta kawo wuta jikin rumbu. Saboda haka shi kuma on trial ya ga me zai faru in wutar ta taɓa rumbun, sai ya ɗauko wuta ya zo danna a rumbun. To wannan kaga yaro kenan shekara bakwai. Aka ce shekara bakwai na biyu yawon banza, shi da aka ce halin kare. Yaro yakan koyi halin kare yawo. To in ya kai shekara 14, daga nan ya fara shiga marhalatul murahiq, shine adolescent stage, ya fara shiga shekarun da suke sallama na shiga shekarun balaga. To daga nan, tun bai san mamaye ne sha'awar ba, zai fara yin budurwa, zai fara yin guga, zai fara kum, zai fara yin budurwa tasa. To daga nan in ba ta da shi aka yi ba, yana shiga shekara 21 ya shiga halin jaki. Suka ce jaki alfahari da al'aura, yanzu zai fara bibiyar mata, komai ya samu mace, komai ya samu mace. To dole nan ana buƙatar ƙwararrun malamai. To nan ne yaro in bai samu tarbiyya ba, sai dai gwamnati mai taka masa birki. Ya kai shekara 21, sai dai gwamnati, sai an hada da 'yan sanda a taka masa birki akan yaɗa barna. To shi yasa, amma tun da farko in mutum ya ɗauki tarbiyya ta musulunci, sai ga ya saka ɗansa a cikin silalin da ya dace, zai rika in ya fita nan zai fada nan, in ya fita nan zai fada nan, in ya fita nan zai fada nan. To Ubangiji shi yake halittar mutane akan wannan, iyaye kuma sai a ba su tarbiyya a hannunsu. Allah ya ce Allahu shine Ubangiji, allazi khalaqakum min da'afin, wanda ya halicce ku wato a cikin rauni. Haka ayin yake ko? Ya halicce ku min da'afin, summa ja'ala min ba'di da'afin quwwa, sannan sai ya sanya ƙarfi kuma bayan wannan raunin. Summa ja'ala min ba'di quwwatin da'afan, sannan kuma bayan ƙarfin. Kai shekara 40, ai ƙarfi kan ya ƙare daga nan kuma sai baya. 50, zaka ji kowane lokaci kana cikin shan magani, aiki kankani, sai ka ji ka gaji, har ka riƙa ba wa yaranka labari cewa da wannan gonar ai mu biyu muke nome ta, yanzu kuwa da kai da yaran ku bakwai kun kasa nome ta. Amma da cewa kake yanzu kuwa yana aiki ma, ai da mu biyu muke nome gonar nan, ƙarfe kaza ake tashin mu ta gonar nan mu nome. To kaga yanzu kuma rauni, yanzu sai dai labari, kana da ƙarfin labari a cikin kwakwalwarka, amma babu ƙarfin gaba. Allah ya janye ƙarfin. Allah ya ce summa ja'ala min ba'di da'afin quwwa, summa ja'ala min ba'di quwwatin da'afa, nan kuma mutum sai ya koma baya, kuma sai ya koma baya. Ya ce summa ja'ala min ba'di quwwatin da'afan wa shayban, sai a sanya maka rauni kuma a sanya maka furfura a kanka. So da kaga mutum ya tafi kenan. Allah ya ce kaluqu ma yasha, Allah yana halittar abin da ya ga dama, cikin rauni ya koma ƙarfi, ya koma rauni, ya koma wato shekarun yarin, daga shekarun yarinta ya koma shekarun samartaka, ya koma shekarun girma da tsufa, sannan kuma wato sai ya abin haka. Rayuwar take dama cycle, suka ce rayuwar dama cycle ne. Daga raunin nan, idan mutum bai daina rayuwar ba, zai dawo raunin. Sai ya dawo yin magana ma, sai ya fashe da dariya. Da yana yaro karamin yin magana, sai ya yi dariya a ce yaro ne. To in ya tsufa ma, zai je yanayin da in yin magana kuma sai ya yi dariyar a ce tsufa. Tsufa in ya faɗa magana sai a ce tsufa. To haka Allah yake sakulete rayuwar mutum. Allah ya ce ya kaluku ma sha, Allah shi yake halitta abin da ya ga dama. Wa huwal alimul qadir, shine Allah masari da yanda yake jujjuya tsarin halittarsa. Al qadir shine mai iko bisa abin da ya ga dama. Na'am.
Wa yawma taqumu sa'atu
Ubangiji yace wa yawma taqumu sa'a ranan da alkiyama za ta tsaya yusimul mujrimuna aran nan ka kafirai za su yi rantsuwa mala bisu ghaira sa'a su ai ba su dade a kabari ba kwata kwata ba kwanan su dai ne kwata kwata maulin su dai ne kwata kwata awar su dai ne za su ce mala bisu ghaira sa'a su ba zauna a kabari ba sai sa'a daya Allah ya ce kadhalika yufakun haka ne kamar da a duniya suke ƙarya suke jingina wa Allah ƙarya to a lahira ma haka za su yi su ce ai su ba su zama kabari ba saboda abin da su gane daga azaba ayi sirfuna anil haqi hakan nan ake juyar da su gabanin gaskiya wato gaskiyar tashin alkiyama kamar yadda aka juyar da su gabanin gaskiya gaskiyar magana shine za su ƙaryata zaman su wato a cikin kabari
وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث
نعم
وهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون
فيومئذ
لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون
وبنجي ياتي وقال الذين اوتوا العلم والايمان مؤمني ولن الله باسوا علمي ya ba su imani wato mu'mine daga da wato daga cikin mala'iku sai su ce da kallabisu fi kitabillahi ai kun zauna gurgurdan abin da Allah ya rubuta muku zaman kabari ba kuke so ku zauna ba sai sa'a daya sai ce ƙarya ne kun zauna a kabari gurgurdan abin da Allah ya rubuta muku gurgurdan abin da ya riga ya cikin wato ilimin Allah kun zauna ila yawmil ba'si har ranar da aka busa kafo don tashin alkiyama za su ce musu yau dinnan kuma wa hadha yawmul ba'si to yau kuma yau ne ran tashin alkiyama din ko fa hadha yawmul ba'si yau din nan ita ce ranan tashin alkiyama allazi ankartum wanda kuke musu walakinnakum kuntum la ta'lamun sai dai ku mutane ne wadanda suke wato sun jahilci aukuwan alkiyama gashi kuma yau alkiyama ta auku saboda haka sai jiran sakamako Allah ya ce fa yawma izin to a wannan rana ta alkiyama la yanfa'u allazina zalamu ma'aziratuhum hanzari da uzuri da kafirai za su kawo yau kan ba zai musu amfani ba saboda ai sun yi musun dama rana to yau duk uzurin da za su kawo ba za a karɓa ba ma a saurare su ba ma balle a karɓi uzurin nasu Allah ya ce wala hum yasta'tabun sannan ma ba za ma a ba su utuba ba al'utuba shine dama ta arju'u ila dunya su dawo duniya dan su yi aiki mai kyau ba za ma a saurare su ba balle su ba da uzurin balle a yadda da uzurin shi yasa Allah ya ce wala hum yasta'tabun ba za ma a ba su al'utuba ba ba za ma a ba su dama wato su gabatar da uzurin su ba balle a karɓi uzurin balle wato a dawo da su duniya wato don su gyara aiki ubangiji yace wala kasarafna
wala qaddamna lin-nasi fi hadhal qur'ani min kulli mathal wala in ji'tahum bi ayatin la yaqulanna allazina kafaru in antum illa mubtilun
Allah yace fa yawma idhin la yanfa'u allazina zalamu ma'dhiratuhum a wannan rana dai kafirai da za su bada hanzari hanzarin ba zai amfane su ba wala hum yusta'tabun wato ba za a ba su dama su nemi dawowa duniya ba dan su aikata abin da Allah ya yarda da shi tunda dadin an gaya musu ba su ji ba ba su aikata ba to yanzu guri ya riga ya kure musu Allah ya ce barakat sarafna linnasi wala qad darabna linnasi fi hadha alqur'ani min kulli mathalin haqiqa mun saba wa mutane kowane irin misali da ya kamata mutum ya ji ya hankali Al-Qur'ani nan Allah ya saba shi duk wani misali da ake bukata wanda mai hankali zai dauka a matsayin izina a matsayin misalin da zai sa shi wato ya canza kafiri ne ko mutum ne mai sako Allah ya saba kowane irin misali Al-Qur'ani nan da ya kamata a ce mutum wato ya canza a dalilin jinsa Allah ya ce wato wala in ko mun sanya wala qaddarna linasi fi hadha al-Qur'ani min kulli mathalin a matsayin fadakarwa mun sanya kowane irin misali a matsayin tambihi gabawa amma wala in ji'tahum bi ayatin da suka yi da'awar ka zo musu da aya sanda irin na annabi Musa ka zo musu da taguwa irin ta annabi Salihu ka zo musu da hannu irin da annabi Musa ka zo musu da kaza ka baki irin na annabi Isa Allah ya ce to da ma za ka zo musu da aya Allah ya ce laqulanna kafiran sai su ce laqulanna alladhina kafaru wanda suka cuci kansu da kafirci sai su ce in antum wato illa muftaru illa mubtilun wannan ayar da kuka zo da shi ma ƙarya ne wato kurin kun zo da wannan sihirin ku ne domin ku dauki hankalin mutane ma'ana ayar ma an ka zo da ita ba za su yadda da ita ba duk mutumin da wannan misalin alkur'anin nan bai sa yayi imani ya canza ba, to babu wata ayar da za ta sashi wato ya canza, babu ayar da za ta sashi ya canza. Shi yasa Ubangiji yake cewa ai in ka zo da ayar ma wanda suka cuci kansu da kafirci za su ce in antum ku Muhammadu da sahabbansa ba ku kasance ba illa mubtilun, face mutane ne wanda yake wato mabarnata. Kazalika Allah ya ce kazalika, hakan nan dai yadda dai ko kafiran Makka suke yi, to haka dai ya tuba'u Allahu ala qulubil ladina la ya'lamuna, Allah yake rufe zuciyar kafirai, sai ya rufe zuciyar kafirai alladina la ya'lamuna, wanda ba san tauhidin Allah ba, kamar yadda Allah ya rufe zuciyar wa'ancan kafiran baya, haka na kafiran yanzu ma Allah yake rufe zuciyarsu, saboda haka ba za su yarda da abin da ka zo da shi biya Muhammad, ko mi iya zalakar maganar mai wa'azi sai Allah ya ga dama kafiri ya shigo, ko mi iya dadin zancen mai wa'azi. Saboda haka duk abin da ake gaya musu da dukkan misalan da Allah ya kawo alkur'ani sai Allah ya ga dama mutum ya canza. Saboda haka Allah yana jan hankalinmu akan duk abin da aka gargaɗe mu da shi alkur'ani. Lalle in mun ji abu ne da ya kamata mu kiyaye, mu yi kokari mu kiyaye, kada mu zo muna magana a ranar nadama, ranar da za ka yi nadama nadamar kuma ba za ta amfane ka ba. Allah ya ce fasbir, ka yi haƙuri ya Muhammadu, inna wa'adallahi haqqun, alƙawarin Allah da yace zai taimaka maka alƙawarinsa gaskiya ne, zai taimaka maka kan kafiran nan. Inna wa'adallahi haqqun, alƙawarin Allah na zuwa da ran tashin alƙiyama wannan gaskiya ne. Wala yasakifannaka alladhina la yu'minun, kada ka bari waɗanda suke ba su yarda da Allah ba, ba su yarda da ranar lahira ba, su sabce maka wato hankali, kada kai da su dauke maka hankali. Waɗanda ba su imani da Allah ba, ba su imani da ran tashin alƙiyama ba, kada wato ya zama su dauke ka, wato su dauke maka hankali akan abinda Allah ya aiko ka. Ci gaba da wa'azi, ci gaba da jan hankalin mutane, wanda Allah ya musu gamdakatar din imani za su imani, wanda kuma Allah ya saba su da rabo, wannan kuma duk abin da kai ba za ka shiryar da su ba. Wannan ayar fadin Allah fasbir inna wa'adallahi haqqun wala yasakifannaka alladhina la yu'minun ita ce aya ta 60, ita ce kuma aya ta ƙarshe a cikin wannan sura mai albarka wato suratul rum, kuma nan ne ƙarshen wannan sura ta suratul rum. Insha Allah za mu tashi sura ta gaba wato suratul luqman. Na'am. Sarakan na ganin gara mu kwana akan kan gaba gobe insha Allah sai mu tashi kan wannan sura mai albarka suratul luqman, wadda ce sura ta 31 cikin jerin surori, a wajen sauka kuma ita ce sura ta 57. Abinda muka fada daidai, muna roƙon Allah ya karba mana ya bamu lada, abinda muka kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana. Wannan ya ce wani bawan Allah ne yake nema a taimaka masa da addu'a, an gudu masa da kuɗi, shi ne yake neman dan Allah.